أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نعم
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
وينصرك الله نصرا عزيزا.
الله اكبر.
قناتي في سورة الفتح an ambace ta da wannan sura sura ta fatih wato sura ta budi saboda farkon ta ya fara da inna fatahana laka fatahan mubina idan ce al-fatahu ana nufin kalmar dai fatahu shine budewa abinda aka kulle ko aka rufe amma idan ana maganar yaki ne aka ce al-fatahu to ana nufin cin gari wato yin galaba idan an ce an bude gari to an cinye shi kenan da yayi to Allah ta'ala yana cewa fatahana laka fatahan mubina mun yi maka budi kuma budin bayyananne wato shine budin maka fadar mafi yawa daga malamai waɗansu kuma suna ce budi na sulhul hudaybiyya bai'atul ridwan an kira shi da fatahu saboda shine ya shimfida hanya wacce har aka kai ga budewa makadin cikin sauki idan muka dubi surar ta gabata suratul kitali mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo hukunce na yaki fa idza laqitumul ladina kafaru fadribar riqab da kun gamu da kafirai kawai sai saran wuya kawai sai sara sai afka musu ita kun wannan sai ta fara da idan ana yaki mai ake nema a samu a ci galaba to inna fatahana laka fatahan mubina to sai ta wannan sai ta ƙara ta ce to shikenan ma an yi galaba zai nuna maka surorin ajere suke wannan sura tana bin wannan ba wai ko incident bane ko tilqa'iyan haka Allah ta'ala ya tsara da sanin sa tauqifiyun ne ko daga da zaka dauke bismillah ba za a ga wani bambanci tsakanin wannan sura da waccan ba maganar yaki ake yi kuma gashi an yi nasara dama abinda ake nema kenan a yaki kuma za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama an umarce shi da ya nemi gafara kuma ya nema mu'mine gafara sai kasance a wannan aya ko a farkon wannan sura sai Allah ta'ala ya ambaci cewa yaghfir laka Allah ma taqaddama min zambika wannan istighfari da kai Allah ta'ala ya amsa kuma ya kankare duk zunubanka wanda zaka yi nan gaba da wanda ma ba kai ba an sani dai annabawa dukkaninsu ba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba dukkaninsu ma'asumai ne ba sa yin zunubi ko babba ko karami ba sa yi ba za su iya yi ba gaɓoɓinsu ba za su iya yi ba ƙwaƙwalinsu ba za ta iya yi ba ba a halicce ta akan haka ba su ma'asumai ne su kuma waliyai mahafuzai ne su waɗannan an halicce tun asali akan ba za su yi saƙo ba su kuma an kiyaye su daga barin yin saɓo kuma sannan an ce ya nuna ya nema wa muminai gafara har yanzu walil muminina wal mumina wala ya'lamu mutaqallabakum wa mutawakkilakum to sai su ma mumina Allah ta'ala su ma sai ya ambata cewa ya gafarta musu a wannan sura saboda ka abin a tafe ita kuma sura ce ta Madina surar Madina dama tunda ba maganar aqida ake ba ana yin maganar tunda an kafa daula to kuma yadda za a tafiyar yadda za a gyara hulɗar jama'a yadda kuma za a yi gwagwarmaya da munafukai da kafirai aikin surori kenan irin na Madina to ita ma wannan surar haka take tana da ayoyi a warshi 29 a wayan da suka fara 20-20 dai ita ce kamar ta ƙarshe 29 ta farko sutul mujadala 21 to amma babban dai maudu'i na surar shine wannan sulhu na Hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa sahabbansa cewa yayi mafarki Allah ya nuna masa la tadkhulunna al-masjidal harama lallai za ku shiga masallaci mai alfarma masallacin Makka ku yi dawafi ku yi umra ku zo ku yi aski ko kuma saisai insha Allah aminina amintattu ba tare da wani yaki ko wani hanafuwa muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takafun abin da ya faɗa kenan to amma da ya gaya wa sahabbai haka sai aka dade ba su ga komai ba shine suke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama ya muka ga shiru to shi din a can baya in ba amanta ba a sotul ahqafi ce kuma adari ma yufu albi wala biku ni dai haka aka gaya mini daga nan kun ban san me zai faru hakan Allah zai zartar da haka amma dai tunda ya faɗa ni ba na shakka zai zartar amma kuma komai da komai mun fawwala masa ba ni ne zan ce din ba to saboda wannan dai mafarkin da shi ne dai sai ya tsira tafiya yace to shikenan a shirya aka sa ranar tafiya a farkon watan Zulqa'da ne eh watan Jibi kenan bayan watan Shawwal sai na Zulqa'da farkon watan Zulqa'da wanda duk gaba daya wannan tsahon watan a wannan tafiya ta wannan sulhun akai daga jama'a suka hadu sahabbai su 400 wani sun ce su 500 amma dai maganar da tafi dai karshe aka fi yawa akan da shine su 400 saboda sauran larabawa irin na kauye da sauran duwa to nokewa suke suna ganin cewa idan an je ba za a dawo ba sun ji tsoron Qurayshawa saboda ka suka buye sai waɗannan aka samu 400 su din ne suka fito suka tafi shi ne har aka samu wannan guri wanda ake cewa Hudaybiya a inda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya'a lokacin da aka samu labari cewa an kashe Sayyidina Usman wato jita-jita ce ta yaro wa kisa ce dai doguwa da yawa za mu zo kanta amma dai mu gane cewar akwai an fito yanzu kuma sannan an tafi za a tafi Makka din amma da niyya kawai ta umra ba ta zancen yaƙi ba a'a ko ba waɗansu makamai manya-manya illa makami irin na matafi kawai ni da ɗan sanda ne da takobi shi ma takobin a cikin gidansa shi kenan kawai ba da niyyar yaki aka tura wasu Qurayshawa dama akwai abin dan leken asiri wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura yaga su kuma Qurayshawa shin sun ji labarin wannan tafiya ko kuwa sun ji labarin taho wannan shi dan aikin yaje ya dawo shi ya Rasulullah ai sun ji labari kwarai kuma ma sun fito gaba ɗayan su da matan su da mazan su da ƴaƴan su da dabbobin su sun taho da dabbobi kamar wato shanu raƙuma masu nono sosai wanda kawai za a riƙa tatsa ana sha da gani cewa ka san cewa ba tahowa ce ta a koma gobe ko ji ta kutowa ce an zo sai abin da hali yayi in ta kai shekara za a yi sun fito da wannan niyyar da guzurinsu da komai da makamansu shi ne aka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wanda wannan din ya saka su sahabbai kamar cin su ya ɗunruwa su ba da wani abu suka zo ba ba da faɗa suka zo ba aka je a koma aka gaya musu aka naɗa delegate a gaya wa Qurayshi mu fa ba faɗa muku ba mu zo a yi dawafi a koma shi kenan ziyara muka zo suka kiyarda ka ce ba wanda zai shiga maka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta aikawa dai magana labarin yana da tsaho sosai da sosai to suka ce su dai ba su yarda ba kowa za a samu wanda ko zai iya rarrashin su don su ba wai su kaɗai Qurayshawan ba ne har akwai sojojin haya wa'inda suka ɗebo na ƙabilu iri-iri suka haɗa da su sai baba ta gani babu yadda za a yi su yarda a kan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabansa su zo su shiga za ka ce to a tura sai na Abubakar matsayinsa sai ce a ina zuwa dama shi kenan sun ga nama kenan saboda ban raga musu ba na ɓata musu abubuwan da na yi maka da na yi musulunci ya ɓata musu ba wanda suka fi jin haushi iri na ga shawara a tura sai na Usman shi wannan yana da dangi wa'inda za su kare shi ba za su yarda a taɓa shi ba kuma ba wani abu da ya musu na bakanta musu sai to shi kenan to shi ne din aka tura sai na Usman to kuma sai labari da shi da mutane kamar guda goma shi ne sai abu ya yaɗu akan cewa dai an kai sai na Usman labari ya zo to shi ne kuma din aka zo aka ce za a yi mubaya'a akan za su kare kogonni ya zo akan cewa Sinan bin Abi Sinan shi ne wanda ya fara yin ya Rasulullah aka kan me za mu yi mawa bai annan sai ce aka kan abin da kuka yi to za mu yi bayani akan abin da yake ni zan ma mu bayani akan abin da yake ranka shi ce me a rena ce za mu maka mu bayani akan ran baki ɗaya ko dan ya kasance mu kare ka har sai kai nasara ko kuma mu yi shahada yan kowa ya zo yayi mu ba aya da irin wannan kalamin da Sunan bin Abi Sunan ne na yi mu ba aya kamar in yadda Sunan bin Abi Sunan ya faɗa ni ma na yi ba ni ma haka ni ma haka suka yi to shi ne ake an yi wannan baya'a ne a kusa da makaɗin ne Hudaybiya wata rijiya ce ake kiranta da wannan suna Hudaybiya a ƙarƙashin wata itaciya sumra ɗin nan dangi ne na irin itatuwan nan masu ƙaya irin su farar ƙaya irin su dushe irin su gawo irin su aduwa irin su gabaruwa duk ɗaya ne sai dai kawai ita wato yanayin yin inuwata yadda ka san lema a sahara za a ganta waɗannan ne kai za ka irin kaya ce irin ta farar kaya a yanda irin na gawo ɗin amma kuma ita inuwar ta tayi kaman wato kaman lema kaman umbrella wato tana da inuwa sosai ko ita ce wannan a karkashin ta shine ta hata shajara shine a karkashin wannan bishiyar shi yazo ya same shi to shi kenan daga nan kuma su Qurayshawan da suka ji an yi wannan mubaya'a ta cewa ko a mutu ko a yi galab to sai wannan abin ya ba su tsoro shi ne suka turo wani mai suna Sahal daga ganinsa Allah ya ce to tun da suka turo wannan to tun da haka sun turo wannan sulhu suke so kuma sannan ya yi fa'alu abin ya zo sauki Sahal sunansa to saboda haka abin ya zo da sauki tun da sunansa Sahal kullum Annabi sallallahu alaihi yakan yi fa'al idan mai suna mai kyakkyawar ma'ana ya zo gurinsa to yana fatan lalle akwai alheri idan mai mummuna kuma ya zo to wannan to ba alheri ko aike zai sai ya ji sunanka tukunna in ya ji sunanka akwai albarka ya aike ka in ya ji babu shi kenan shi yasa ita cancanzawa mutane irin wannan sunan duk wanda ji sunansa babu kanshi kanshin wani alheri to sai ya canza masa to saboda haka ya zo ya dai babbaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam haƙuri abubuwan da ya faru waɗansu wawaye ne ba waɗansu don saboda sun riƙe waɗansu da Annabi ya tura suka kama su kuma a wannan lokacin sai na Usman da shi da mutanen suna can sai shi ne suka ce a ba su mutanensu su kuma za su ba da na Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ce sai kun kawo mana namu shi ne suka je suka kawo sai na Usman wanda lokacin da ake yin mubaya'a sai na Usman baya nan an ce ya mutu amma kuma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to bayan duk mutane sun zo sun saka hannunsu a kan hannunsa su neman mubaya'a shi kuma ya ɗauko hannunsa da ya ce shi kuma wannan kuma na Usman ne da baya nan to sai Usman ɗin wato girmansa da kuma samun albarkarsa sai tafi wanda ma yake nan don ku saboda Annabi ne da kansa shi ne ya yi masa wani kamar ya za mu zo mu gani a ayar da ta bayyana wannan kuru-kuru amma kuma da sai na Usman ya dawo kuma har yi ya sake yin mubaya'a shi ma da kansa mubaya'a bi kenan yi shi ne a dai ƙarshe da aka yi wannan sulhu lokacin da shi Sahal ɗin ya ceto shi kenan a rubuta takarda sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya saka sayyidina Ali ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sai Sahal ce a mu san wannan ba mu musan wani arrahman rahim ba mu wanda muka sani bismikallahumma da shi ake fara da sunanka ya Allah to da wannan ake fara rubutu sai ce to shi kenan kuma ka ce wannan shi ne abinda Muhammad Rasulullah da kuma Sahal ce a ai da na yadda Rasulullah ne ai da ba zan yanke shi ba sai ka saka sunansa da sunan mahaifinsa Muhammad bin Abdullah haka rubuta to dole sai an soke wannan din to shine shi sai na yi ce shi ku har abada ba zai soke sunan Annabi ba har abada to anan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna mun daidai gurin ce daidai nan ne shi Annabi ya soke an ce wannan shine farkon rubutu da Annabi ya taɓa yi sokewar wannan shi ya ce ba zai soke ba saboda ya soke da kansa to shi kenan aka yi wannan sulhun cewa shi kenan yanzu za a koma yanzu idan suka zo za su yi dawafin nan a ce da kamar a yada akan sun fi karfin Qurayshawa din ne to amma ku koma in kuka koma yanzu an san kamar wato abu bai yi ba ba ku iya ba kamar mun hana ku kenan amma baki sai ku dawo idan kun zo muku duk mutanen maka duk su fice daga maka kwana uku ku yi abin da za ku yi ku yi dawafin ku ku yi ziyarar koma in kun koma mu kuma duk mutanen maka kuma su dawo gari shike an dauka cewa da izinin mu kuka zo kuma daga yanzu har shekara goma ba wanda zai yaki kowa ba yaki tsakanin musulmi da kafirai kuma duk wanda ya kasance musulmi ne daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi Makka to wannan ya je kenan duk wanda ya kasance mutum Makka ne ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina to wannan kuma sai a mayar shi duk wanda ya zo daga Makka ya tafi wajen Annabi to wannan ai musulmi ne sai Annabi da ya koma din sai kaga in ya koma zai ci gaba da ayyukan musulunci zai ci gaba da dawafi zai ci gaba da sa'ayi zai ci gaba da addu'o'i to haka aka yi wannan ba za a yaki ba har shekara goma to saboda za mu ga irin fa'idojin da aka samu da tsakanin musulmi da kafirai ba ga miciji kowa yana jin tsoron kowa su kafirin su kan ba su san ma ainihin saƙon nan ma shi wannan iri ne kawai dai ji suke ana faɗa wani ya fahimta wani bai fahimta ba amma da suka zo yanzu ba yaƙi shi kenan kawai za a cuɗanya a yi ciniki tare a zauna guri tare a ci abinci tare to sai suka fahimci musulmi kuma sai suka yi ta shiga musulunci amma a cikin sahabbai akwai waɗanda ba sa so cewa ta yaza ce suna mushrikai muna musulmi muna da Allah muna da Qur'ani muna da annabi shigen wai za mu yi ƙauya sai annabi zai ce a ku bari haka ɗin alheri ka ce da mu za a je za a shiga Makka cikin kwanciyar hankali a yi aski bayan an yi umara da komai to kuma yanzu a ce kuma mu taho mu koma ce to ai ban ce da ku lokaci kaza ba ai ban faɗi lokaci ba to haka dai kissa ta tafi wanda a cikin surar gaba ɗaya tana yin bayani ne a game da wannan sulhun Hudaybiya amma ita surar ba a saukar da ita ba ai sai bayan da aka gama wannan sulhu za a koma gida bayan za a koma gida to shi ne wajen ƙarshen watan na Zulqa'dah ba sannan ne aka saukar da ita wannan aya tsakanin Makka da Madina an kira ta ne Madaniyya ko da yake ba a Madina aka saukar ta ba Madaniyya sura ta Madina ke to amma ba a Madina aka saukar ta ba saboda ka'ida ita ce duk wata sura da aka saukar kafin hijira an saukar da ita a Makka ne ko a Madina ko a wani guri makkiya ce kawai duk wata sura da aka saukar bayan an yi hijira an koma Madina to duk a inda aka saukar da wannan sura ko a Makka ne ko a Madina Madaniyya sunanta wannan ita ce ka'ida to daga manzo sallallahu alaihi wasallama idan wahayi zai sauka akan ga alama wato wani irin hali ya shiga wani hali na damuwa hali na wahala ila da gumi da sauran abubuwa da mutum yakan shiga kamar ya ɗauki wani kaya ko kamar yana tare da wata cuta ko wani abu to kuma halama suriya lokacin kuma da abin ya bushe ya dawo hayyacinsa shi ne ce an saukar min da sura wacce na kusanta fiye da umrin ni'ami ko kuma fiye da dukkan abin da yake duniya ko fiye da duniya da abin da ke cikinta zai ita ce suratul fatih shi ne ya karanta mu tun daga farko har zuwa ƙarshe to wannan ita ce suratul fatih ɗin da akwai abubuwa da suka yi ta fashi akwai da farko suka shiga cikin wahalar ruwa ba ruwan ma da za a yi alwala to annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana yin alwala shi ne aka gaya mar wannan to wannan salkar da yake alwala da ita irin butan nan ta fata to shi ne ya sa hannunsa a ciki shi kenan ruwan ya yi ta bulbulwa ta yan yatsotsinsa mutane suka zo suka yi ta ɗiba, aka yi ta cika salkoki, aka baiwa dabbobi suka sha, mutane suka shiga suka sha, aka kuma ciccika mazubai. Har shi Barra bin Azib yana cewa wallahi da mun kai mu 100,000 ruwan nan da haka zai ishe, amma su 400,000 hudun nan sai da ruwan ya ishe su, kuma yana nan kamar yadda yake. Za mu ga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama da ruwan bai zo ba kawai haka kawai a ga yana zubowa daga sama ko wani abu, don saboda ladabi da hararar Allah subhanahu wata'ala. Kar ya riƙa yin abu shi ma kamar kunfaiku irin na Allah, to sai yake sayawa, ba zai yi ba sai idan akwai wani abu da zai dogara da shi, to sai ya dogara da wannan guntun ruwa da yake da shi, da wannan salka, kuma da hannunsa ya saka, shi ne sai ake ganin ruwan yana zuwa. To ruwan zai iya zuwa ko da ba waɗannan, to amma mutane sai su kai shi wani matsayi su ga cewa kamar shi ma ya zama kamar Allah ke. Wannan ne kamar ne ladabi ne, an sake samun wannan tunda yake ba wai komawa aka gida ba, aka sake samun irin wannan karanci na ruwa din. Shi ma din haka yayi, ruwan yayi ta bugowa daga hannunsa, shi ma aka sha, aka wadata, aka sake ajiyewa, kuma aka jinyuwa duk da irin duk a tafiyan ne fa. Sai kowa ya dan kawo dan abin da yake da shi na kayan abin shi, da wani ya kawo yar kwayar shagir haka nan ko ba ta guda goma ba, abu zun da ya kare, wani ya kawo dan kanzan burodi kubus, wani yar gurasa aka atatta aka tsala a wani katon mayafi, shi ne Annabi ya sa hannu shi ne yake a shikenan. Ayi a zo a yi ta ɗiba abin shi, shi ne aka zo kowa ya zo ya kwasa, kowa ya zo ya kwasa, aka yi ta ɗiba har sai da aka wadata aka ci abu koshi, amma kuma yi abincin yana nan kamar yadda yake, duk a tafiyan ne aka samu wani. Shi ne Allah subhanahu wata'ala shi ma yake alfahari da wannan abubuwan da ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama da mumine a cikin wannan sura, inna fatahana laka fataha mubina, haƙiƙa mun yi maka buɗe, fataha mun yi maka buɗe, ai mun sa ka yi galaba da Makka, fataha mubina buɗe wanda ya kasance mabayyani, dan lokacin da ya je maka ya shiga ba ku zanji ba wani wanda mutum ɗaya bai tare shi ko ya faɗi wata mummunar kalma ba, gaba ɗaya aka bi, duk suka bi gaba ɗaya, shi ne fataha mubina. An ce wannan shi ne buɗe Makka, to amma Allah subhanahu wata'ala ya ba da labarin ne kaman an yi fi'il madhi, inna fatahana, ai tuni mun tuni mun buɗe maka, alhalin kuma lokacin fa bai zo. To shi Allah subhanahu wata'ala abin da yake zai yi ai daman ya riga ya yi shi, idan abin da yake mustaqbali shi zai yi, to ko bai yi ba ya yi, don ku zai yi, saboda Allah ta'ala tuni ya buɗe wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Makka. Mun faɗa dama dai a kwanaki muna yin bayani kaman tape ne ko mai an gama shi, illa kawai daidai inda ake so a ji ko a gani, to daidai nan za a yi, ko a yi gaba da shi ko a yi baya da shi, amma komai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi, komai ya yi, tashin kiyama an gama duk safiya an yi shi, amma ba za ka gani ba dan ba a zo gurin ba. Shi yasa Allah ta'ala ya ce innama qawluna li shay'in idza arada an naqula lahu kun fayakun, Suratul Nahl. Mu umarninmu yadda sha'anin yake ga abu, idan muna so ya zama shi wannan abu, ma'ana idan muna so ya fito fili, an na kowa lahu, sai mu ce da shi, zamiri ne fa ko mu ce da shi, kaga idan da babu shi ai ba za a yi magana da shi ba. To daga sai Allah sai yi magana da wannan abu, sai mu ce da shi kun zama, ma'ana fito a ganka, haya kun kawai sai ya fito, dama yana da. To haka ba wai a sannan zai halicce shi ba, dama yana nan, kawai mu ne ba mu gan shi ba, kamar tef ne kawai magana ce an yi da, kawai abinda za ka yi kawai ka dawo da shi daidai ka kunna, dama tana nan magana sai a ji ta. To duk abubuwan da Allah ta'ala ya ce ya yi ko zai yi, ya ba da labari zai, ko a duniya ko a lahira, haka suke an riga an kammala su, daidai lokacin ne bai zo ba, wani kuma lokacin ya wuce. To saboda haka anan ma yace ya bude wa Annabi sallallahu alaihi wasallam makadin, ko ya bude masa wannan nasarori da wannan sulhu da aka yi na Hudaybiya. Don ku saboda kafin shekara din waɗanda suka musulunta sun ninka waɗanda suka musulunta tun farkon musuluncin, kuma shi ma wannan bu'i ne ya gafiru laka ma taqaddama min zanbika, ya gafiru laka, wannan li din ba wai saboda an bude man ne za a gafarta masa ba, a'a. Allah subhanahu wa ta'ala kuma har yanzu wata ni'imar ya gafarta maka zubanka na gaba da baya, saboda idan Allah ta aice zai yi ayyai kuma yadda muka faɗa ya gafira laka dan ya gafarta maka, to ai ya gafarta ne. Duk wani fi'ili wanda za a samu cewa na fiwuca ne, na mustaqbali ne, to wannan a gurin Allah an yi shi, ko dai mali ne ko kuma present ne. Wai timma ni'imatahu alayka, kuma ya cika ni'imarsa gare ka, ya tabbatar maka, ya kara tabbatar maka akan wannan annabtaka, akan wannan risala, kuma al'umma ta shiriya da kai, mutane su shiriya da kai, kuma ya kara kusantar da kai zuwa gare shi, wai hadiye ka siratan mustaqima, musannan shiryar da kai tafarki wanda ya kasance madaidaici, sai ka ci gaba da tabbata akan tafarki madaidaici, ya ci gaba da cika maka ni'imomi, saboda ka za a samu cewa Allah ta'ala ya yi wa Annabi wa'annan abubuwa muhimmai. Wannan budi na Makka da wannan sulhu da aka samu aka yi da Qurayshawa na Hudaybiya, da kuma ƙara samun biyayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi daga wajen sahabbansa a inda suka yi mubaya'a za su kare shi ko ransu ko kuma su kare shi har sai ya galaba. Wayan suraka kuma sannan ga tun daga wani lokacin duk abin da zai gabatar babu yadda za a samu kuskure, a kodin shi yana kan siratin mustaqim, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, wa yansuraka Allah nasaran aziza, kuma Allah ya zo ya taimake ka irin taimako da zai maka akan kafirai, irin taimako da zai maka akan budewa galaba da garuruwa, wato irin taimako ne, irin galaba ce wacce ba za a ƙara yin kai kuma galaba da kai ba. Azizan mani'an, babu yadda za a kwace abinda ka ci na yaƙi, ba za a ce an kwace ba, duk inda ka ci da yaƙi ka ci ke nan. Amma galibi za ga yaƙunƙunan da ake za ka ji yau wannan ɓangare ya yi nasara da waɗannan, ya kwace garuruwa kaza, kanan sai ka ji waɗansu kuma watanni ko kwanaki kuma waɗancan ɗin sun zo sun kwace garuruwa sun mayar su kamanda. To Allah ta'ala ba zai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam irin nasarar ba, kuma bayan yemar wannan nasarar kun kuma a zuwa kwace, yana komawa Makka irin wannan nasarar yana komawa Makka sai kuma Yahudawa suka tada kayar baya Bani Qurayza bai Narir saboda haka aka je Khaybar aka kai musu hari aka kwashe garin aka kwashe dukiyarsu masu dukiya ne sosai aka samu dukiya mai yawa ganima mai yawa amma yake ba wanda za a raba da shi sai wanda ya je wannan Hudaybiya din nan munafikai suka zo suke ta wani kokari akan cewa munafikai suka zo suna ta kokari akan cewa wai sai sun zo su ma an raba ganimar da su shine Annabi sallallahu alaihi wasallama yake wannan ita ce nasara din wayan sai kallon nasara din na'am أنزل السكينة في قلوب المؤمنين الله سبحانه وتعالى شيني وندي سوكد نسوة لكوين شير حنكلي في قلوب المؤمنين شكين ودعا زكاة مؤمنين سبو دمي سبو دلي يزدادوا إيمانا مع إيماني دنس قال إيماني tare da kuma imaninsu na da walillahi junudus samawati wal ard rundunai na samai da kasai sun tabbata na Allah ne subhanahu wa ta'ala fa lahu aliman hakima Allah ta'ala ya kasance aliman mai yawan sani ne kuma hakiman mai hikima ne a dukkan irin abubuwan da yake ma'ana bai gushe ba haka yake ko da yake bai gushe ba aliman ne yake ba wai da ya kasance ba da da yanzu da nan gaba haka yake aliman ne haƙi wannan saboda a nunawa su munafikai dan saboda mu'mini su sani cewa da ake cewa su zo su yaki ba ana cewa su zo su yaki ne dan saboda Allah subhanahu wataala shi ba shi da waɗanda za su yi bai sai su kade kawai su ne ya dogara da su wajen yaki da abokan gabansa ba wallahi junudus samawati wal ard ayyun jinan sama da kasa din nasa ne yana da girgizar kasa yana da guguwa yana da iska yana da wuta yana da aman wuta galkan wannan kasa rifi 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 ce idan kana yin kasa kana yin kasa kana yin ina jin har yanzu ba a zuwa inda wannan wuta take amma waɗansu guraguren za ga gurin har ya huje ma wutar na yin tattafi masu karatun geography za su san wannan za su san kan da yadda abin yake faruwa a wani yimki na ƙasa ba komai illa wuta ce kawai illa gaushin wuta ne kawai nan in kai ƙasa waɗansu garuruwan waɗansu guraren a duniya za ka cewa wannan gurin akwai guraren da za ka ga ana nunonsu ga mutane ga garinsu amma can ga shi can inda aman wutar yake shekara da shekaru tunda suka tashi a haka abin yake za ka wuta tana fitowa ta rami kamar rijiya kuma tana ta saukowa a duwatsu narkakku jajawur duka suna ta malalowa wani lokacin idan yawa har yakan mamaye gari dole a tashi wani shi ne aman wuta kuma akwai abin da ake cewa kamar tsunami irin abin da ya samu Indonesia a shekarun baya za ka cewa akwai ambaliyar ruwa in Allah ya gada zai sai kashe su da ambaliyar in ya gada sai kashe da tsunami su tsunamin shi ba ruwan ba ne yashi ne kawai shi zai fito ya rika malala kamar ruwa yana rushe gidajen mutane yana cinye mutane to Allah yana da irin waɗannan junut waɗanda zai amfani da su na maruza ai sauro ne isa shi sauro Allah ya tura masa Fir'auna ruwa ne ya halakar da shi haka abin yake to saboda haka Allah ta'ala duk yana da waɗannan amma kuma ya nemi muminai akan siyaki da abokan gabansu siyaki da abokan gabansu saboda su ƙara yin imani su ƙara samun lada su ƙara samun yardar Allah kuma ya kasance su samu tsira a lahira don haka ne kawai siyaki Allah ta'ala ya shar'anta ta ne ya shar'anta shi kawai saboda amfanin mutane amfanin masu kuma har yanzu liyudkilal mu'minina wal mu'minat kuma zai shigar da mu'minai maza da mu'minai mata jannatin tajri min tahtil anharu aljannatai gonaki wanda a karkashin su akwai al-anhar koguna wanda muka ambata suke gudana kogin ruwa kogin nono kogin giya kogin zuma kogunan zuma kogunan nono kogunan ruwa kogunan abin to dusu ne za su rika suke gudana ta karkashin wannan gonakin in an ce aljanna ana nufin gona gona kwa komai yana ci duk wani kayan marmari yana cin gona hali ne fiha kuma za su dawwama ne a ciki kuma wayu kaffira anhu sayyi'atihim kuma ya kankare dukkanin zunubansu wa kana zalika inda lillahi fawzan azima a gurin Allah wannan fawzan rabo ne wanda kan yi aziman mai girman gaske ga dai nutsuwa an samu ga shiga aljanna ga kankarewar zunubi babu shakka wannan ba karamin alheri ba za mu gashi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ga irin darajojin da aka yi mar a farko su ma mumini ga irin darajojin da aka gaya musu aka ba su za mu ga su kuma munafikai fa to shi ne ayoyin gaba da za mu karanta insha Allah wa yu'adhibu al-munafiqina wal-munafiqati wal-mushrikina wal-mushrikati zannina billahi zanna safalim da idan ta safara zuwa karshen ayar duk wannan da har zuwa azizan hakima duk ana nufin na sakamako ne kuma shi ma irin wanda su kuma munafikai da mushrikai su kuma za su samu mun ji wanda Allah ta'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama mun ji wanda Allah ta'ala ya yi wa mu'minai maza da mata abin da yasa anan Allah ta'ala ya fito da mata ya shigar da mata da maza aljanna duk wani lafazi da ya zo a cikin alkur'ani da lafazin namiji duk abin da Allah ya ce ya biye namiji to ya biye mace ko da bai ambace ta ba amma yanzu ana maganar yaki ne sai a ga ganin cewa ita mace tun da yake an ce ita ba za ta yakin ta, yakin ta shine wannan zaman gidan ta take da hidima a gida, shine yakin ta da azumi da sauransu. Su ya dauka ta ita kenan, ba ta cikin irin wannan aljannar ta masu yaki kenan. To shine Allah ya ce a'a, zai shigar da mu minai maza da mu mai, saboda haka ya fito da sunan mata dan su gane su ma fa ƴan aljanna ne, ba wai maza ne kawai ƴan aljanna. Ko akwai mun yi maganar ranar ko farkon saura mutum ma'ayya zo ƙarshe wanda muka ɗiba, ban sani ba ko sotul ahqaf an ya bara mun ce wani abu ko akan ta surar da ta gabata wacce take bin sotul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ya rubuta ta ta zama a tare da shi, to shikenan zai kasance Allah ta'ala ya kare shi daga dukkan irin cutocin nan da irin cutarwa da cutoci irin na aljanu, tunda muna magana ne akan aljanu da cutoci irin na mutane, a sanda yake yin bacci ko kuma sanda yake ido biyu, da kuma dukkan wani abu mai cutarwa ko ma wanda iri a dunkule, ko mai rai ne ko ba mai rai ba, ko mutum ne ko ba mutum ba. Idan kuma mutum rubuta ta yi yasa a ƙarƙashin fulansa ko a ƙarƙashin inda zai kwanta, to shi kuma duk wani abu wanda bai san da zuwansa ba, bai san da shi ba, to duk da sharrin da ya zo insha Allah sharrinsa ba zai same shi ba. Shi ne duk wani mai tsinke a tsari kana bacci ka yaji an buga ƙofa baka san waye, kana bacci ka yaji motsi baka san waye, kana tafiya ka yaji motsi a baya baka san waye, to duk irin wannan babu abin da zaka gani, babu abin da zaka ji ko ya same ka, to sai alheri. In dai kana tare da wannan sura ta Al-Ahqaf a tare da kai da izinin Allah, in ka yawaita karanta rabbi auzi'ini ana shukura ni'imataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana a'malu salihan tardahu wa aslih li fi zuriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimina. In kana yawan karanta wannan, wata fa'ida ce, wato muhimmiyar gaskiya, duk mutane hankalin duk ya tafi akan su samu, a samu kuɗi, a ci jarrabawa, a ci zaƙe, a samu mulki, a samu kaza, a samu mata, a samu ƴaƴa, to wannan fa ni'imomi ne fa, a samu lafiya. To amma sai a manta meye kuma zan yi wanda wannan ni'imar idan ta zo ita kuma ta dawwama in ji daɗinta. Akwai ni'imomin da za su zo, idan da ba su zo ba, da wannan mutum wato zai zauna lafiya, wani kuɗi zai samu yana munna ya samu kuɗi, amma a biyo shi kila ko a kwashe kuɗin ko a yi mara ko ma a kai shi dan kuɗin, inda bai samu ba shikenan. Wani mulkin zai samu akan mulkin a halaka shi, wani lafiyar zai samu lafiyar ta kasa ta zame masa shar, ya aikata abubuwan da ya kasance za su halakar da shi. Amma idan kana karanta wannan aya take cikin suratul Ahqaf, to Allah ta'ala zai kare maka wannan ni'imar, ya dawwamar maka da wannan ni'imar. Ita kuma wannan shine kasiyarta, abin da ya shafi dukiyarka, abin da ya shafi iyayenka, abin da ya shafi iyayenka, abin da ya shafi family ɗinka, abin da ya shafi gidanka, abin da ya shafi gonarka, abin da ya shafi sana'arka. Mutane a wannan lokacin suna fama da irin wannan. Dare ɗaya mutum ya zama mai kuɗi, mai mulki, amma kuma an ma saba shekara ɗaya biyu huɗu sai kuma, to ni'imar ce ba wai samu duk abubuwan nan da ake na mulki. Allah ya tabbata cewa ran kaza watan kaza sai ya bayar da wannan muƙamin, sai ya bayar da wannan dukiyar, sai ya bayar da wannan sarautar, wannan ni'imar. To amma kai wanda aka baka kuma dabara ta rage wa mai shiga rijiya, in ka gode wa Allah kuma ka roƙe shi da irin wannan irin addu'o'i, dukiyar ta dawwama, ka ji daɗinta. Mu kan mukan sha da can, sai ka ce mutum ya zo yana neman bukata, sai ayi addu'ar ya samu bukatar sai kan wannan bukatar ta zame mushar sai kai fatan ma da ina ma bai samu wannan bukatar ba ko inda za ka karanta rabbi auzi'ni zuwa musulmi to insha Allah Allah zai kare maka wannan dukiyar ka zai kare maka wannan komai ka samu insha Allah sai ka samu farin ciki a kansa ba dai bakin ciki ba duba da cewa azumi yayi nisa wannan sura ta fatahi akwai aya wacce take ta ƙarshe wacce na yi bayani ita ma in zo ta akwai bayane masu yawa akan ta amma saboda akwai wani abu da ake yi a ran 14 ga wannan wata na Ramadan to shi ne ce to bari in faɗa kin yanzu waɗanda suke a nan mewa kafin wannan lokacin kila ba a sani ba ko wasu sai bayan ma 14 ta wuce za su ji wannan bayani wannan aya Muhammadur Rasulullah wadda ma'ahu ashuddaw al-kufai ruhama ubainahum inda na ce da ku sautin fatahi aya ta 29 ce to kenan aya ta 29 har zuwa ƙarshe in mutum ya samu wannan gaba ɗaya al'amuransa ya huta da neman wani kuma abu ko dai don karewa ko don nema an ce wanda ya rubuta ya sha amma zai wanke ne da ruwan zanzam in an samu in ba a samu yana iya wanke da ruwa mai tsafta amma fa a jarraba zanzam in ba sai in ba a samu to ko da yake ashe wannan da nake faɗa din wannan surar da muka karanta ita ce surar Fatiha ko eh to ita su surar ce gaba ɗaya wannan wacce ita ce wacce ake rubutawa a sha da ruwan zanzam mutum zai kasance wato mai farin jini kowa ya kasance yana son sa to daga wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske a wannan rayuwa da muke musamman waɗanda suke so su samu abokai abokan zama abokan hulɗa kuma ka yi mu'amala da mutane da suke ƙaunarka saboda Allah ba waɗanda kawai suke ƙaunarka saboda wani abu ba so saboda haka zai kasance duk wanda zai jimri daga ko zai daga ido ya kallace ka to zai ji wato yana son ka saboda Allah kuma duk abin da ka faɗa za a yadda da shi kuma kai kuma duk abin da ka ji na magana har yanzu wani fafau ne wani fahimi ne kai kuma za ka rike wannan to wannan shine muka fara fadar wannan fa'idarta na surar ita ma tana da fa'idoji da yawa ita kanta surar ta fatai wanda duk ya karanta ta kafa uku a farkon watan Ramadana a wannan shekarar ba zai talauci ba da izinin Allah wanda duk ya karanta kafa ɗaya kuma a farkon watan Ramadana daren da ya kama shi kuma wannan an gafarta zunubansa wanda ya ɗauka a wannan shekarar da akwai irin wannan falalolinta suna da yawa to ita wannan aya da nake fada ta Muhammadur Rasulullah ita aya ce wacce aka ajiye ta saboda albarka saboda wadata saboda samun ƙarfi saboda samun kuma idan an ce ƙarfi ana nufin ƙarfin jiki akwai ƙarfi irin na maza akwai kuma ƙarfi na jiki gabaki ɗaya da kuma kariya kai da ma duk dai abin da kake a takaice dai duk wani abu da kake bukata na alkhairi wanda ya rubuta ranar 14 ga watan Ramadan a wani kyalle na alhariri wannan alhariri kamar larabci ne akwai wanda ya san ban san ko daktar alhariri yau wato shi ginin boyi to kun ji boyin shi ne amma wannan ai ba boyin ɗin ko shi ne kamar yanzu wannan alhariri ne misali wato abinda ake nufi silk sai ka rubuta silk da turanci sai su maka fassarar ne silk to silk shine alhariri dibaji ko shine to a jikin sa ake yin rubutu to akwai alhariri akwai baki akwai fari akwai ja akwai shudi kamar light blue irin wannan to amma fari ake nema wannan ba ga shudi shudi ne ko fari kuma sannan ka sa masa miski dan saboda yayin kanshi da kafur da ma'ul waldi to washi sai ka saka a wannan rubutu dan yayin kanshi kafur abu ne sananne mai kama da doya galibi irin wadannan ana nema ai nesa da su amma idan ka je kauye a kofar dakin kusan kowace matar kauye zaka samu akwai kafur ko akwai doya saboda ko wani zai mutu ai makon turare da ake sawa to ai wannan ake sakawa akwai gun nake cewa dama zaman ta nake kusan daddoya kamar idan ta mutu kamar wato kamar da wani ne yake fada haka wanda yake yi wa budurosa so na gaskiya har mutuwa ma shi bai yadda shi ya mutu ibarta ba kuma bai yadda ita ta mutu da bashi ba sai dai in mutuwa ta zo ni ta gaba daya to dama zaman ta nake kusan daddoya dama zaman ta nake tunda ta mutu kawai a nemo daddoya kawai abinda aka saba ana sawa gawa in mutum in ya mutu dan yi kanshi to wannan ita ce kafur amma ta daddoya din ta fi kafur din wato tashin kanshi amma dai duk za ga su iri ɗaya ne ganin su iri ɗaya ne baya wuce tsohon wannan abin amma za ka kafur wani kuma ya yi girma bishiya babba to wanda nake faɗa ni ɗan wannan ƙaramin to da shi ne za a haɗa a saka wannan rubutu wato ya yi ƙanshi sannan sai a ɗinke da fatar a rufe ta da fatar barewa ita ma ana samu in ba a samu ba ana iya ga fata nan irin ta akuya sun yi kama da barewa dabarewa da akuya kamar su daya amma kuma a iya bincika na barewar in an samu yi in ba samu ba sai a yi da na akuya to shi kenan sai a ɗinke la sai a ajiye ta amma ko da shi ya kasance tana tare da mutum dai sai ya ajiye ta to a duk lokacin da aka ce wani wato wannan kamar za a ce wani chemist ne saidaliya ce duk wani magani wanda yake a chemist to ita kuma wannan za ta iya zama a matsayinsa abin da ya shafi ciwon ido ne ciwon kunne ne ciwon haƙori ne ciwon kirji ne ciwon kafa ne ciwon hannu ne duk inda wani ciwo yake to inda za a daura a gurin to shi kenan za a ji wannan abin babu wannan ciwon babu da kuma har yanzu duk waɗansu cuce-cuce na yara ko waɗanne iri ne duk za a iya amfani da wannan in na sawa ne a jiki kawai a saka in na wani guri ne da aka damu da yadda yake ciwo yanzu sai a saka abu hakan duk waɗansu matsaloli na mai ciki tun daga farkon ciki har zuwa haihuwa da samun saukin naƙuda da samun haihuwa cikin sauki da rashin wahala da kuma zamowa a raye da ɗan da ita duk za a yi amfani da wannan haka nan waɗanda ya kasance shekaru sun yawa har ma ya kasance cewa ba sa iya kusantar iyali saboda rauni kuma da sun ɗaura wannan za su dawo wato matasa samari insha Allah amfaninta yana da yawa ita wannan aya kar a manta fa ta hade harafai gabaki daya waɗanda su aka rubuce Qur'ani ita wannan aya kaman zaman Qur'ani take kaman talkisi na Qur'ani gaba daya an rubuta al-Qur'ani da harafai 28 ita kuma ta kunshi waɗannan harafan kamar a ba ja da hawa za hadaya kalamana sa a fara karsata shakaza zagasha da su aka rubuta Qur'ani to ita ma wannan aya ta hade su 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 biyu ne a cikin Qur'ani suke da wannan falalar da ita wannan ayar da kuma aya ta 154 a surar Ali Imran sun anzal alaikum min ba'al ganni amanatun nu'asan har izuwa alim bizatu sudur to ita ma wannan ta hade waɗannan harafai guda 28 su kadai ne a albarkar wannan za a zo kuma magani ake yi a hada sun gaba ɗaya har yanzu su biyun da wannan da waccan idan ka rubuta su kuma kawai ko ka shafi ji ko wani abu duk inda komai ke faruwa a jikin mutum insha Allah Allah ta'ala zai gyara wannan ko ya warkar da shi ko ya gusar da shi ko ya kawo shi wannan zan faɗa da fatan Allah subhanahu wataala abin da makaranta daidai ka ba mu ladan kuma ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu da malamanmu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin